بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ɗan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna tara ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 12 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 13 a cikin wannan littafi na Al-Mi'atu An-Nasawiyya min Al-Ahadith An-Nabawiyya, wallafar fadilatu Sheikh Salih bin Abdullah Al-Assaf, Allah ta'ala ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa da ke nan titin Kofar Ran a nan cikin garin Bauchi, muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Abubakar Tafawa Balewa, Allah ta'ala ya mishi rahama. Kafin mu shiga, ya kamata mu fara yi majunanmu ta'aziyya na rasuwan ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu, manyan limamanmu, Malam Hamza, sarkin limaman ajiya, alimaminmu na nan masallacin Tauba da ke nan junction na Kofar Ran. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa malam, Allah ya mishi rahama, Allah ya saka makwancinsa, Allah ta'ala ya sa aljanna ta zama koma a gare shi. Abinda yi na wa'azozi da hudubobi da jan sallah da fadakarwa nan da can birni da ƙauye, muna roƙon Allah ya sanya masa a mizani, Allah ya sanya masa a mizani, Allah ya gafarta masa, Allah ya mishi rahama. Wannan jinya da yi, Allah ya sa ta zama kafara a gare shi, Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa, Allah ya mishi rahama, Allah ya kula masa da iyalansa, Allah ya gafarta mishi. Na? Maman Jamila ba ta da lafiya? To, Allah ya saki, Allah ya ba ta lafiya, 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 Allah ya ba ta lafiya. Na'am, irin wannan in ta kwanta ba a shiru, da wuri ake faɗi a dinga sanya su cikin addu'a kai a kai, in ta kama aje a duba su. Allah ya ba ta lafiya. Za mu tashi kan hadisi na 19, haka ne ko? Wancan satin mun tsaya kan hadisi na 18, hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara yadda a gare shi, da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, akwai wasu mutane nau'i biyu, ƴan wuta ne su, amma ni ban gan su ba, ma'ana ba su zo ba a zamaninsa, za su zo a ƙarshen lokaci kenan. Ya ce, na farko akwai wasu mutane suna yawo da bulalai, bulalan kamar bindin saniya, suna dukan mutane da su bisa zalunci, da kuma wasu mata za ka ga sun sa tufafi amma tsirara suke, karkatattu masu karkatarwa, kawunansu yanda ka san tozon raƙumi karkatacce, ba za su shiga aljanna ba, kuma ba za su ji kamshin aljanna ba, ko da yake kamshin aljanna ana jin ta daga tsawon tafiyan shekara kaza da kaza, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fari a wannan hadisi. Allah ta'ala ya tsare mana ga fadawa cikin su. Za mu tashi kan hadisi na 19 insha Allah. Al-hadithu at-tasi'ashar an Aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر an tahudda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjiha rawahu muslim an aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha as-siddiqa bintu siddiq allah ya kare yadda a gare su ita da mahaifinta anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala nana aisha tace manzon allah tsira da amincin allah su kare tabbata a gare shi yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga duk wata macen da tayi imani da Allah da ranar alkiyama an tahudda ala mayyitin tayi takaba ma wani mutum in ya mutu fauka salafin ya wuce kwana uku illa ala zawjiha sai dai in mijinta ne rawahu muslim wannan hadisin yana nuna mana cewa bai halatta a ce mace ta yi zaman takaba ko zaman makoki ko wani abu mai kama da irin wannan ga wani wanda ba mijinta ba ya wuce kwana uku bi ma'ana inda yau za a ce mahaifinta ya rasu to iya wato limit inda aka bata kwana uku ne amma mijinta in ya rasu ya wuce haka abu na farko shi ne ita takaba idda kenan na wadda aka yi mata rasuwa mijinta ya rasu duka da takaba da idda da muka sani a Hausa duka sunan su idda a cikin yaren shari'a sai dai Bahaushe ya sa wannan takaba wannan idda saboda ya bambanci wannan takaba idda ce ta wadda mijinta ya rasu wannan kuma idda kamar yadda Bahaushe yake cewa ita ce kuma idda ta min wadda aka sake ta ko wani abu mai kama da haka to in an saki mace to iddanta shine za ta yi jini uku kamar yadda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru in an sake ta to za ta yi jini uku in ta yi jinin farko ta yi tsarki jini na biyu ta yi tsarki jini na uku ta yi tsarki to ta gama idda kenan in kuma ba ta idda ko ba ta fara jini ba aka sake ta ko kuma jini ta kai shekarun da watakila yanzu jinin baya zuwa mata ko wani abu mai kama da haka ko kuma ba wai shekarun ne ya ja ba amma ita irin wacce jini baya zuwa mata ne to anan sai aka ce za ta yi wata uku wallahi wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in ultabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna za su yi wata uku idan kuma tana da ciki to iddanta shine haihuwa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun ma abuta ciki to iddan su ita ce su haife idan suka haihu to shikenan su sun gama idda to wannan na wadda aka yi mata mai na wadda aka sake ta kenan wadda ko mijinta ya rasu a karan farko Allah ya saukar da doka cewa wadda mijinta ya rasu za ta yi shekara guda tana takaba kamar yadda Allah yake faɗi a suratul baqara wallazina yutawaffawna minkum ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج الله yake cewa wadanda suke rasuwa su bar mata a cikin su to wasiyar da Allah yayi wa matan shine za su zauna na tsawon shekara guda ba fita za su zauna na tsawon shekara guda to da yake shari'ar Allah a tsarin Allah da dokokin sa alqur'ani da sunna akwai abin da ake cewa an-nasikh wal mansukh wannan wani babi ne a babin tafsiri na alqur'ani shine akwai ayoyin da ana shafe su akwai kuma wadanda su suke shafewa akwai ayoyin da ana shafe suna zama mansukhut tilawa akwai ayan da kan zama mansukhatut tilawa ita iya tilawan nata za a shafe amma hukuncin fa yana nan kamar misali hukuncin mai aure in yayi zina a shari'a menene hukuncin sa za a jefe shi asali wannan aya ce a cikin alqur'ani kamar yadda ruwaya ta zo daga Abdullah ibn Abbas da sauran sahabbai suka yi bayani cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da suratul ahzab a lokacin ta kai tsawon suratul baqara aka dinga ragewa aka dinga rage ta aka dinga rage ta har yi zama a cikin ayoyin da aka shafe tilawon su akwai fadin Allah ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zana ya faljumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim da namiji da mace in sun yi aure suka yi zina to ku jefe su gaba ɗaya har su mutu sakamako daga wajen Allah, Allah mabuwayi ne, Allah mai hikima ne. To Allah sai ya shafe tilawar ayar, yanzu ba a karanta ta, amma hukuncin fa yana nan har yanzu. Akwai ayar da ita kuma tana nan ne mansukhatul hukm mathbutatut tilawa, hukuncin an shafe amma tilawar fa tana nan. To shine irin wannan hukuncin, irin wannan ayar. Allah ya shafe hukuncin cewa mace za ta yi zaman takaba na shekara guda, an shafe hukuncin, amma ayar fa tana nan har yanzu. Har yanzu ayar tana nan. Kamar misali da Allah yake cewa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace da shi, la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka inna Allaha kana aliman hakima aliman halima. Allah yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama baya halatta daga yau karka saki aure, a rufe maka kofar aure gaba daya. Duk yadda kuka ga mace kyawun dabi'unta da halayenta sun burge ka, an haramta. To Allah sai yazo ya shafe wannan hukuncin, sai saukar da aya mai tsayi, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita wujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka, zuwa karshen aya. Har yanda Allah ya yi Annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa in ka zo, in mace ta zo ta ce da kai na baka kyautan kaina, to Allah ya ce ya halatta ka aure ta. Allah ya halatta masa. To tsarin Allah yana shafe hukunci. To akwai kuma wato hukunin ayan da ita in ta zo akan shafe tilawanta, a shafe hukuncin gaba daya, da tilawar da hukuncin duka anan duka sai a shafe su. Shine Allah ya ce manin sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, duk ayan da muka shafe ta ko muka mantar da ita, to za mu kawo kwatankwacin ta ko kuma wacce ta fita alkhairi. To daga cikin ayoyin da aka shafe hukuncin su amma tilawar tana nan ita ce wannan aya ta suratul baqara da ta yi bayani akan cewa mace in mijinta ya rasu za ta yi takaba na tsawon shekara guda, sai aka shafe ta da ayan da ta zo gabaninta. Haka tsarin yake, wani lokacin wacce aka shafe din ita ake fara kawowa kafin wacce ta shafe ta, wanda kuma in alisafi ne dama haka ya kamata ya zama ga wanda aka fara saukarwa, wanda ta biyo bayanta ta zama ita ce a gabanta, sai zama wanda aka fara saukarwa ita ce a farko, wanda aka saukar da ita ce a gabanta ta biyu kenan. To wani lokacin kuma sai a samu akasi, sai zama wacce ta sauka a ƙarshe ita ce a farko, wacce ta sauka a farko kuma sai a kai ta ƙarshe. Wannan duka yana cikin tsarin Allah da yake saboda ya caccanza usulubi na Alkur'ani, saboda ya ƙara mu Alkur'ani ban kaye da abun burgewa. To Allah madaukakin sarki tsarinsa sai ya saukar da ajerin ayoyin wadda ta sauka a ƙarshe sai aka kawo ta a farko, gabanin wata ta wacce ta sauka a farko. Da haka sai Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, duk wadda aka rasu aka batta to za ta yi zaman takaba na tsawon wato ainihin a wata hudu da kwana goma, za ta yi wannan takaba na tsawon wata hudu da kwana goma. To ka'idar ita ce, ka'idar tana daidai da mutumin da yake azumi na kafara ne, na kisan kai ko na rantsuwa ko na zihari ko wani abu makamancin haka. Duk wani kafaran da aka ce za a yi ko wani abin da aka ce za a yi shi wata biyu ko uku, to ka'idar ita ce idan yau mijinta ya rasu za ta yi lissafi ne da watanni na musulunci. Idan mijinta ya rasu yau ɗaya ga watan Safar misali, to za ta fara lissafi. In watan ta kama mai 29 to ta yi wata ɗaya kenan, watan gaban ta kama mai 29 ta yi wata biyu kenan, haka haka. Amma ya rasu a tsakiyar wata yau 15 ga wata, to za ta iga kwana 30-30 sau hudu, sai ta kara da kwana goma, kamar yadda yake a azumi na kafara. In mutum ya fara akan daidai to dama Allah ya ce wa basu ya mu shaharaini mutatabi'ain, azumin wata biyu a jere. To iya inda aka ce in an samu wata biyu a kwana 58 wannan watan duka mai 29-9 ko a kwana 59 wannan mai 29 wannan 30, saboda watannin musulunci 29 ne ko 30 ba ƙasa da haka babu sama da haka, to sai ya yi lissafi. In kuma ya faro daga tsakiyar wata ne to zai kirga kwana 60. To haka nan mace mai takaba haka nan mai idda ta saki wadda bata jini kuma bata da ciki, to in ta fara a farkon wata to za ta kirga wata uku, amma in ta fara a tsakiyar wata to za ta kirga kwana 30-30 sau uku, wannan za a cikata. To hukuncinta ita wannan daidai yake kamar yadda na faɗi da wanda aka sake ta. In mijinta ya rasu ya barta da ciki, to yanzu ba ta kaban wannan wata hudu da kwana 10 banda ita a ciki. Lokacin da ta haihu to ta gama ta kaba. Lokacin da ta haihu ta gama ta kaba kenan. Saboda haka da ta aje wannan cikin in sakin ta aka yi to ta gama idda. In kuma rasuwa ne to ta gama ta kaba kenan. Sannan koda cikin ya wuce wata hudu da kwana 10 har yanzu tana cikin ta kaba. Bata gama ba tukunna. Haka nan in sakin ta aka yi koda cikin ya wuce wata uku to ba za ta fita daga idda ba har sai lokacin da ta haihu. Saboda haka in sakin ta yi mijin na nan, in sakin na kome ne yana iya dawowa da ita. Tunda dama saki idan ba sakin kome bane ai ba batun tsayawa idda. Dama an riga an sake ta, illa iyaka za ta tsaya ta yi idda ne saboda a tabbatar da cewa babu cikin wancan mijin a tattare da ita. To saboda haka za ta yi wannan lissafi. To ka'ida na mace mai takaba shine na farko shine ba fita sai in fita ya zama fita na dole na wajibi, kamar rashin lafiya ko wani abu makamancin haka, ya zama ita ce ba lafiya din, ba wai za ta je gaisar da wani mara lafiya ba za ta fita ba, sai in fitan ya kama dole za ta je a duba jikinta ko bin rashin lafiya a kai ta asibiti ko kuma wani abu mai kama da haka. Wannan ita ce ka'idan farko. Ka'ida ta biyu ita ce ba za ta dinga yin kwalliya ba, ko kwalli ba za ta sa idonta ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta zo ta same ta tace, ya Rasulullah, ƴata mijinta ya rasu, gashi kuma tana ta kaba, gashi kuma idonta na ciwo, akwai kwallin da nake sa mata, shin zan iya sa mata? Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a'a, a jahiliya ba shekara guda kuke yi ba, har farkon musulunci ma ana yin shekara guda daga baya Allah ya shafe. Saboda haka ta je ta zauna sai ta yi wannan wata hudu da kwana 10 din, daka ba za ta yi kwalliya ba, babu ado iya yanda za ta fito ta saka kaya wanda yake ba yabo ba fallasa, wanda normal in an ga mutum aka ba za a ce yayi ado ba, kuma za a ce yayi kazanta ba. Saboda haka wannan shine ka'ida, duk wani abin da yake na ado da kwalliya banda ita a ciki. Sannan kuma za ta rufe kanta daga inda ba wani namijin da zai dinga ganinta in ba muharraminta ba, sai kuma inda ya kama dole kamar likita zai duba ta ko wani abu mai kama da haka. To wannan ita ce ka'ida da ya kamata dole a kiyaye shi wajen zama na takaba. Sannan kuma wannan hadisin kun ga yana nuna mana har bayan miji ya rasu to kuma yana da daraja akan mace. Musulunci yana nuna ma mace cewa saboda kimar miji da darajarsa da matsayinsa har ya kai a ce bayan ya rasu aƙalla ki wata hudu da kwana 10 kina jimami kina tunani akan rasuwarsa har yanzu baki huce ba. To amma yanzu akasin haka ake. Sannan a ka'ida kuma ita ce mace mai takaba ba a neman aurenta sai ta gama takaba. Ba a neman aurenta. Har wasu malamai suka ce duk wanda ya nema auren mace tana cikin takaba, to hukuncinsa shine a haramta musu aure tsakaninsu har abada. Saboda ka'ida ta man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Ka'ida ta fiqhu. Duk wanda aka sa mu abu lokaci sai yayi gaggawa ya tsallake lokacin, to hukuncinsa shine a haramta masa wannan abu. Wannan shine hukuncinsa. Daka har wasu malamai suke ganin in har namiji ya nemi mace tana cikin takaba to kuma haramun ne kuma ya aure ta, saboda sabon Allah ne. Dan haka wajibi ne wannan takaba din, ba wai zabi bane, ba kuma wai ganin dama bane. Amma yanzu za ku ga mace mijinta da ya rasu ba ta kwana 2-3 za ku ganinta ta fara yawo a bakin shaguna, ta fara yawo a cikin unguwanni, wata mata tattare kayan nata ta koma gidansu, ta je ta zauna. Wanda asali shari'a ita ce da idda da takaba ana barin mace ne ta yi shi aina a ɗakin ta. Wannan shine asalin shari'a. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Baya halatta ga su dangin miji su zo su ce mata ta tattara kayan ta tafi. Baya halatta. Baya halatta ga iyayenta su ce mata ta kwaso kayan ta ta dawo. Bai halatta ba. Sai dai in misali dangin mijin nata sun ga cewa tana zuwa da wani alfasha. Misali suna ganin cewa wasu mazajen suna zuwa wajenta ko kuma tana yawan fita. To wannan ba yanda suka iya da ita sai su tattare ta su maida ta gidansu. Amma in ba haka ba to ba ya halatta. To saboda haka wannan
muna ma da wata jikan mu na gidan haya ne. Na'am. Da uwarsa amma za ka mun dauko ta. Eh. 40 ta yi da 40 suka dauko ta ba za su iya ciyar da ita ba kenan.
Na'am. Eto wannan uzuri ne. Yawwa inda damal da za a iya saitawa da su ba za ku iya ce da ita ba za mu ke kawo mata abinci daga gida. Amma ta bi dokar Allah na ta yi takaba a cikin ɗakin ta. Wannan shine abin da yafi. A dinga kawo mata abinci amma ta zauna a cikin ɗakin ta. Amma misali in ya hada da wani abu na musgunawa da cutarwa da wulakantarwa wanda rai ba zai iya dauka ba, ko kuma in dai an zauna za a yi dambe za a yi fada abu ya kasa saituwa, to sai a dauke ta a maida ta gidansu ta je ta zauna ta karasa ta kabarta a can. To saboda haka yanzu zaka ga da wani lokacin da an saki mace ko ba mi rasuwa mijinta ba yana sakinta shikenan za ta fara yawo a cikin unguwa ta ya sake ta. Saboda illa qalilan mata da yawa yanzu suna ganin cewa lokacin da suka rabu da mazajensu to wani lasisi ne aka basu na badaya. Wasu abin da suke fahimta kenan. In an sake su to kamar an basu wani lasin ne na su yi badala su yi siyasi shirmen da suka ga dama. Wannan kuma ba daidai bane. Kuskure ne mai girma. Kuskure ne sosai. Wannan akwai sabon Allah a cikinsa. Saboda haka in an saki mace zama za ta yi idda a cikin ɗakin ta ba yawo ba fita. Hakanan in mijinta ya rasu za ta zauna ne ta yi takaba. Ta bi ka'idojin Ubangiji da shari'a babu yawo ba fita. Ba fita. Amma yanzu da yake fil galib misali musamman in mutum ya je ya auro wacce ba tarbiya bace a gabanta. Babu mamaki ta san cewa gidan da aka fita yi aure din akwai wani abu na dukiya. Ko kuɗi a ciki. Daga Allah ma take mijin ya rasu. Alaikum salam. Tana Allah ne ma ta ga mijin ya rasu. Idan mijin ya rasu, yanzu za ta fara bin abokansa ko abokansa za su fara bin ta suna neman ta. Har wasu wajajen kaga an yi auren ba tare da macen ta gama ta kaba ba. Wannan akwai sabon Allah a ciki. Akwai sabon Allah a ciki. Saboda haka wannan wajibi ne din Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala. Kar ku yadda ku himmatu wajen daura aure tsakanin wani da wanda take takaba har sai ajalin iddan yayi, har sai takabanta ya kare kenan, har sai ta kai karshen takabanta. Dan haka ba a neman ta aure, sannan kuma ba a aurenta a lokacin da take takaba. Ba a aurenta, ba a bujiro mata da cewa ai a zo a yi magana zan aure ki ko kuma ga wani aboki na nan ko wani abu makamancin haka. Da ko ake yi a jira tukunna. Lokacin da ta gama takaba shikenan yanzu kofa ya budu, manema za su iya shigowa. Kamar yadda in idda take yi, lokacin da take idda mijinta na rahi ya sake ta, to kafin ta gama idda yana da daman ya ce na mai da ki. In ya ce na dawo da ki, to a wannan lokacin ba a jiran umarnin iyayenta. Yana ce na mai da ke, to dole ne ko iyayenta ba sa so ko babanta ba yi so, dole ne ta ɗauki kayanta ta koma gida. Shi yasa shari'a ma ta ce ta zauna a ɗakinta. Saboda lokacin da za su ci su cinye mai da ta ma ba ku sani ba. Ta ma yanzu mafiya yawa ba ma saki miji ya yi ba, yarinya ce za ta kira gida ta ce mijina yana mun kaza yana mun kaza baban ya ce kwa so kayan gida wu ai ba caca aka ciyo ki ba daga miji gashi diga matarsa yana gani ana ta kai komo ana ta yaje ya dawo yaje ya dawo yaje ya dawo wai din yana so ya dauki matarsa ya maida ta gida yana so ya dauki matarsa ya maida ta gida to koda sakin ta yayi bata gama idda ba to idan da yace ya maida ta dole ta koma ballantana haka kurin tace tayi yaji ta koma gida annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin mata da Allah ya tsine musu albarka akwai masu yiwo mazajen su yaji sinannun mata kenan daga duk wanda ta ajiye ɗetta a gida da sunan tayi mamijinta yaji ta sani ta ajiye sinanniya a gidanta daga duk abin da za ta yi mu'amala da shi da duk wanda za ta yi mu'amala da shi a iya wannan kwanakin take zaune a gidan wannan tsinon na iya shafin sa saboda tsinon Allah babban abu ne mai girma annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tafiya da wata mata za su yi tafiya sai ta hangi annabi da sabai sun yi gaba sun wuce ta ita ce ma abun hawanta wannan tsinanniyar raƙuman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ta san tana kan tsinannen raƙuma to kar ta biyo mu ta koma duk wanda ta san tana kan tsinanniyar raƙuma kar ta biyo mu ta koma saboda haka in tana zaune a cikin gidanku wannan tsinuwar da aka tsine mata to yana binku yana iya shafin ku ya shafi ƴaƴan gidan da haka ba wai kauna bace za a nuna ma ƴa haka kurin da tayi waya wani lokacin ma in tayi wayar ma ba a bincike shikenan ya fara ai haka mazan zamani suke ba su da halacci ayi musu dare su yi maka rana wane ne daga tattaro kayanki gidawo dai zo ya same mu ai tattaro kayanki gidawo ai zo ya same mu idan nasu dan namiji kuma ya fada hannun wani dangin kuma su kuma nan hankalinsu zai tashi a haka ake rayuwar ai in an auro muku ya kun wulakanta ta sai wani dangin masu aure yarku su wulakanta hakanan in dan wani dangi ya aura daga wajenku kun wulakanta shi sai danku ya aura daga wani waje su rama masa shikenan kamata lin to dan irin yadda kai shi da ayi maka Allah ya kiyaye saboda haka wannan al'adan da ake yi na mace tana zaune a gidan mijinta din kawai ta zo ta ce an yi kaza a ce tattaro kayan gida wannan akwai abin da yake shafin tsinuwan Allah a cikin sa akwai tsinuwan Allah a cikin sa yau koda mijin ne yayi zuciya ce da ita tafi gidanku sai kuma ya dawo daga baya ce na maido da ke ki dawo gida ko ya ce zan zo in dauke ki ko yayi mata waya ce ki hawo abin hawa ki dawo gida to dole ne wajibi ne akan ta koma gida dole ne iyaye ba su da wannan hurumin annabi ta ce baba ya hana baba bai da wannan hurumin ko mamanta ta hana ba ta da wannan hurumin Allah ya kiyaye saboda haka wannan duka yana ƙara nuna mana darajar miji da matsayin miji da kimal da miji yake da shi a wajen mace matsayinsa da darajarsa ya kai babanta in ya rasu bai halatta ta wuce masa kwana uku da sunan tana ta kaba ba bai halatta ba amma mijinta in ya rasu sai ta yi wata hudu da kwana goma kwana uku sau nawa kenan wata hudu da kwana goma kwana 130 to uku sau nawa kenan da yawa ai Allah ya sa mu dace الحديث العشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه حديثنا 20 an Anas bin Malik radiyallahu anhu qal an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara mishi yadda yace marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mar'atin tabki inda qabri annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wucewa sai ya ga wata mata a bakin wani kabari sai kuka take yi an yi mata rasuwa ko danta ko mijinta ko babanta ko wanta ko yar uwanta ko dai wani makusancinta ya rasu gata a bakin kabarin sai kuka take yi faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace da ita ittaqillaha wasbiri annabi yace baiwar Allah ki yi hakuri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri qalat sai tace ilaika anni tafi ka bani waje fa innaka lam tusabbi musibati saboda abin da ya same ni bai same ka ba bai maka mutuwa ba yasa zaka zo ka ce in yi hakuri amma walam ta'rifu bata san cewa annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qila laha sai aka ce da ita innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda fa kika kora din nan jiga ce tafiya baki waje da yace ki ji tsoron Allah ki yi hakuri kin san wane ne shi annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama annabi ne hankali ya tashi kenan kuma yanzu fa atat baban nabi sallallahu alaihi wasallama sai ta yi sauri ta shirya ita zo kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa lam tajid indahu bawabin bata samu masu gadin kofa a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai ta ce lam a'rifka tace ya rasulullah kai hakuri dazu da nayi maka abun nan ban san cewa kai ne ba fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah suka da tabbata a gare shi sai ya ce inna masabaru inda sadimatil ula hakuri ana yin shi ne a samu lada a lokacin bugun farko na musiba lokacin da musiba ta taso sanda mutum musiban ta fara bugun shi to a lokacin ne in yayi hakuri zai samu lada muttafaqun alaih wannan hadisin yana nuna mana darussa masu tarin yawa darasi na farko yana nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawar dabi'arsa yanzu nan yana tafiya ne shi kadai ba ruwansa a matsayin sa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya taro masu gadi ko yan kaza da kaza abinda ya jawo kuma zai tafiya a haka a matsayin shi na annabi shine saboda yayi adalci ma wanda yake shugabanta yayi adalci ma wanda yake shugabanta da haka bai bukatar masu tsaro shi yasa sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala an lokacin da wani shugaban kasa ya zo wajen sa daga kasar Sham ko wata kasa ya zo gunsa yace a nuna mai gidan Amirul Mu'minina aka nuna masa wata bukka wani gida mara kyau nan ne gidan Amirul Mu'minina aka ce eh yana nan aka ce bayi nan ina zan same shi ce a hanyar shigowanka baka wuce wani a daji a karkashin wata bishiya yana bacci ba yace tabbas na gaji to shine Amirul Mu'minina yaje ya tashe shi ya kalle shi yace da shi hakamta adalta kayi hukunci kayi adalci fanimta shi yasa ka samu daman yin bacci kayi hukunci kayi adalci sai ka huta har kai bacci yasa yanzu ga kanan kowa ya san inda kake ana zuwa za a ce ga yanda kake nan saboda ba wanda ya san zai ce yana bin ka bashin haki shi yasa nake faɗa mana cewa waɗannan da suke jagorantar mu wannan bodyguard din da kuke ganin ta tare da su ba wai na izza bane a ba wai na izza bane tsoro ne tsoro ne ni yanzu misali in san ba shugabancin kowa a kaina ba mai bina wani haki watakil sai dai in ci bashin ka amma haki da sunan haki na karba hakin ka ina kana karkashin shugabanci na ba mai bina wannan hakin zan yi yawo na a cikin gari duk inda na ga dama zan taka da kafa na inji amma su ba za su iya ba ba za su iya ba zaka yayi zaka zage ka sake ka yi yawo a cikin gari amma ba za su iya ba din tabbas inda za a samu a irin wannan yanayin ko shugaban kasa ko gwamna ya gangancin yawo cikin mutane shi kadai to da yawan mutane za su yi jihadi akan sa tare da cewa in sun yaka ba su kyauta ba tare da cewa in sun yaka ba su kyauta ba amma za a yi shi yasa galibi idan sun gama mulkin yanzu wannan tsaron da ake ba su da wane ne babu dama sai su tattara su bar kasan sai su tafi wani waje ba za su iya zama a cikin mutane da suka shugabanta ba saboda ba su tsinina musu komai ba ba abin da suka yi Allah ya kiyaye da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake yawo sannan gidansa ba wasu masu gadi a karan farko annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa kullun kewaye yake da masu gadi safiya da dare sai ran da Allah ya saukar masa da aya a suratul maida ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ce ya kai wannan manzon duk abin da Allah ya saukar maka daga wajen ubangijinka ka isar kar ka boye ko daya in ka boye ko daya to kamar baka isar gaba daya bane sai ya ce wallahu ya'simuka minan nas in dai mutane ne to Allah zai tsare maka su zai tsare ka daga su kaka baka bukata nana Aisha radiyallahu anha tace annabi sai ya yaye wundansa sai ya ce ya ku masu gadi kowa ya watsi Allah ya dauki ragaman karin daga yau kowa ya tafi abin sa daka Allah shi yake kare shi shi yasa Allah yake cewa waja'alna nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura fa idha qara'tal wa idha qara'tal qur'ana ja'alna baynaka wa bainal ladhina la yu'minu bil akhirati hijaban mastura in kana karatun qur'ani mukan sanya shamaki tsakaninka da wadanda ba su imani da ranar lahira ba wani wata mata ba yahudiya ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo neman shi ta cutar da shi suna zaune tare da abubakar tace aina muhammad yace gashi nan tace ba na ganin sa kai kadai nake gani abubakar ina muhammad yace gashi a gefe na tana tsaye amma ba ta ganin sa saboda kariyan Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne wanda yake da saukin dabi'a da saukin hali yana zama kusa da mutane yana zama cikin talakawa kusa da mutane sannan kuma wannan yana nuna mana duk daukakar mutum da ya samu ba a so shi ya dinga yin kokarin cewa dole sai ya nuna shi madaukaki ne in daukakar ce to hakuri zai yi ya bari Allah da ya daukaka shi shi zai bayyana shi Allah shi zai bayyana shi yanzu kun ganin bai tsaya ce mata ke ni ina manzon Allah ki tsaya ce min kaza da sai ya wuce ta fa abunsa amma daga baya ta fahimci waye shi ta fahimci manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin wato inda da yawa yawan mutanen mu suke fadi musamman mutanen mu ustazai ko nan ko maza ko mata mutum ya zo ya samu ana taro to shi ba zai zauna inda sauran mutane suke zama ba haka shi ma ya fi so ya zauna a gane cewa shi ma limamin kamsu salawati ne a wani masallacin lungunsa can haka ne saboda haka sai ka zo gun taro a samu dan agaji yana ta rigima da ustaz shi dan agaji bai san shi ba kuma abin da aka bashi shine ga sunaye wanda za su shiga ta wannan kofar shi ma kuma din yana so ya nuna shi ma cewa ustazu ne shi din ma a shi maliman ne a wani masallaci yana makarantarwa a wata makaranta yana so dan dole sai ya shiga ta kofar da manyan malaman suke shiga da haka sai ya samu ana ta rigima tsakanin dan agaji da alaramma ana ta rigima kuma fil galib ma in ya zo ya zauna a gaban ma wajen taron bai da amfani ko yana nan za a yi ko bai nan za a yi daka abin da ya kamata shine in mutum ya zo ya koma can inda kowa yake zama ya je ya zauna hankali a kwance ya tafi ya je ya zauna a can inda kowa yake zama in Allah ya so ya nuna cewa ashe wacce malama ce Allah zai nuna daga baya Allah zai nuna haka mutum sai ya jure ya yi haƙuri in ka zo dan agaji ya ture ka shi bai laifi ba shi aiki aka bashi aka ce duk wanda ba wannan ba ga iya sunan wanda ka san su to duk wanda ba wannan ban yazo ya shiga ta baya shikenan shi ya gama nata laka kina zuwa sai ce miki a wannan kofar manya ne masu shiga shiga ta can wajen haki tsaya rigima to shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka abinda yake so shine wato shi mutum ba wai yanayin sa da yadda yake fitowa ke bayyana waye shi ba a abinda za a samu a wajen sa shi zai bayyana waye shi sannan kuma yana iya yiwa in an je taro kaza ke babbace a wajen taron amma a wajen wannan taron kuma ke kina cin asfalar safili ne na can kasa to karki samu ranki cewa irin yadda kika yi ruwa da tsaki a wannan taron da ke babba a wannan ma kina so dolen dole sai kin samu wannan damar kuskurin ba daidai bane me yiwa anan a ce ai ke ce babba anan kuma ba ma wanda ya san kin zo ba wanda ma ya san kin zo ta yanda kika zo ke ce babba shikenan yanda kika zo ba wanda ya san da zuwan ki shikenan sai ki zauna a ba wanda ya san da zuwan ki amma mutane da yawa ba su gane cewa kun ga shahara shahara jarabawa ce amma mutane da yawa ba su fahimta ba a ce mutum yayi shaharan da duk inda ka wuce za a ce ga wani can duk inda kika wuce za a ce ga wata can jarabawa ce babba jarabawa ce babba wannan jarabawa ce amma mutane da yawa ba su fahimta haka kawai mutum shi abin da yake so kawai Allah ya saukar mai da shahara sannan kuma wani bayi lissafi shine wannan da ka ganshi a babba anan watakil kafin ya zamo wannan babban ya ninka shekarun da kake da shi a duniya a hidima zalla kafin ya zamo wannan babban to shi yana burin da ya zo wannan ya yi shekara 30 yana karantarwa shi kuma yanzu shekaransa 25 a duniyan ma gaba daya ko 27 to yana so kuma darajarsu ta zama guda daya ba zai yi ba sarki 10 zamani 10 wannan shine tsarin rayuwa shine tsarin rayuwa Allah yana juya mu latarkabun na tabaqan an tabaq mataki 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 na sama na ƙara sama na ƙasa yana haurowa na sama na ƙara sama na ƙasa yana haurowa a haka 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 har duniyar ta tashi gaba daya idan aka samu yau aka ce wannan gwamna ne watakin lokacin da gwamnan farko yayi gwamna a jihar su shi wannan ba haife shi ba amma yanzu shi gashi ya zama gwamna akwai wanda watakillin da shekaru 40 zai zo yayi gwamna amma ba haife shi ba tukunna to haka haka rayuwar take tafiya Allah yana daura mu mataki mataki ne mataki mataki wani lokacin na saman ya dawo kasa ko kuma wani lokacin Allah ya dauke na saman wani ya hau haka na kasa yana hawa na sama na tafiya wani lokacin na sama na dawowa kasa haka ni rayuwar take tana jujjuyawa tana jujjuyawa lokacin da Allah ya ga dama ya dauke mutun shikenan wannan shine tsari haka mutum yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a zuwa mutum yayi kokari cewa shi dolen dole da masifa da bala'i sai an gane waye shi wannan kuskure ne wannan kuskure ne kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mata wa'azi yayi mata amma tace tabgaban waje awo da kaga abin da bai same ni bai same ka ba a zo ka ce wai in ji tsoron Allah in yi hakuri inda ta san shi ne wani ba za ta yi ba ba za ta yi ba nawa nawa ne mutum zai ganka ya wulakanta kai ya maka abu sai daga bayan ya fahimci waye kai sai kuma ya zo yana jin kunya nawa to in kai ka biye masa kuka hau sama to lokacin da ya fahimci waye kai in kana da hankali ya kamata kai kuma ka fishi jin kunya ya kamata kai ka fishi jin kunya ka gamu da wani kin gamu da wata sai ta yi muki rigima saboda bata san wace ce ke ba watakil mai karantarwa ce ke randa za ku gamu da ita sai ta gane ai mun taba gamuwa da ke a santaran kin taka na wawan kamin kimari muka yi rigima da ke sai ta ji kunya amma in ke ma kin biye kika ce ni kika mara kin nan da hannun riga aka sa hijabi a kugu za a yi rigima yau za a yi tashin duniya to anan sai ki fita jin kunya To ka'idar Allah kuma ita ce duk wanda ya tawadu Allah sai ya daga darajarsa. In dai ga darajar mutum bata daukaka ba, to yana so yayi girman kai ne. To shi ko mai nuna shi babba ne, duk inda kaga mutum kika ga mutum yana so ya nuna cewa ni babba ne. To misalin sa guda daya shine kamar mutum ya hau bene mai hawa 30 ko 20 ko 10, kai mai hawa 5. In ya kallo kasa, ya yake kallon mutane kanana, su ma mutanen da yake kallon su kanana sun daga kansu ya suke kallon shi karami suke ganin shi. To duk mutumin da yake son ya nuna shi babba ne haka suke karewa. Amma in ya sauko kasa yana kallon su manya suna kallon shi manya, to haka mai tawadu yake, yana girmama mutane, mutane suna girmama shi. Amma mai nuna ni ne wani, to inda yake karewa muna maka kallon karami kana mana kallon kananu, haka rayuwar da ta kare. Sannan wannan yana nuna mana hakuri, in jarabawa ta sauko ma mutum yayi hakuri. Hakuri, hakurin nan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji ya ce ana samun ladan hakuri ne in an yi hakuri inda sadimatul uda, a karan farko lokacin da musiba ta sauka ayi hakuri. Ko wani ya miki ba daidai ba tun a karan farko, wata ta miki ba daidai ba, hakuri ake tun a karan farko, ba sai kun yi dandan kin ga abu ya kici ya kicinyewa sai ki ce kin hakura ba, ba haka ba. Mutum na tafiya a cikin mota sai ji ku wani ya koke mar mota, to tun wuri ba kar ya fito, kawai ya shinye yayi hakuri kenan. Amma sai da ya fito yayi fakin cikin gaggawa ya fito yau za a yi bala'i, sai ga motar sojoji ne ta koke, ya ce inna Allah ma sabiri, wannan hakurin ba ta karbi ba. Wannan hakurin bai yi ba, ya fahimci cewa fadin yanzu ta fi bi ta fi karfin shi, kenan yanzu ya fito inda dan talakawa ne da an yi bala'i an yi rigima. To wannan hakurin bai yi ba, amma tun a karan farko, tun a karan farko mutum ya yi mishi ya hakuri. Kuma juriya da hakuri na farko a lokacin da aka kawo ga aikin biyayya ma Allah mai nauyi akan zuciya, to mutum ya yi hakuri ya juri ya yi shi. Na biyu, in aka ce ga sabon Allah ne wanda zuciya tana so, to ki yi hakuri ki shanye karki. Na uku, abinda Allah zai kaddara shine irin wanda ya kaddara mu wannan matar na rasuwan wani nata, to sai a yi hakuri a juri. Sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ta'aziyya ma mutane yana cewa mai inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman faltasbiru wal tahtasibu. Ku yi hakuri ku nemi lada a wajen Allah, abinda Allah ya bayar nashi ne, abinda ya karba ma duka nashi ne. Sannan na hudu shine hakuri wajen mu'amalantar mutane, ba wanda zai zauna lafiya da mutane ba su musguna masa ba. Dutsarkin zuciyanka, wani wannan tsarkin zuciyan kuma da shi zai yi amfani ya wulakanta ki. Isa'i masu hikima suke cewa wanda suka fi kowa wahala cikin mutane su ne masu wankakkiyar zuciya, masu son a zauna lafiya, to sun fi kowa wahala, sun fi kowa wahala. Amma 'yan bala'i su ba su wahala, ya dai su wahalar da mutane. Amma mai son a zauna lafiya a yi zaman aminci da nutsuwa, to wannan ya fi kowa wahala a duniya. Allah ne mai wankakkiyar zuciya, ba munafunci, ba hasada, ba gilli, ba hikidi a zuciyarsa. Zuciyar wankakkiya ce. In ya ga wani ya ci gaba da gaske yana mai fatan alkhairi a zuciya, in ya ga wani ya samu matsala yana jimami, to wannan ya fi kowa wahala a cikin mutane, ya fi kowa wahala. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi alkawarin gida a tsakiyar aljanna ga dukkanin mutumin da ya bar husuma, bayan kuma shi ne mai haƙƙi a kai. Lokacin yana da daman ya ɗauki fansa, amma ya shanya fushin, ya yi haƙuri, ya jure. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na masa lamunin gida a tsakiyar aljanna, an masa abu, an mita, an mata abin da ba daidai ba, tana da daman ta ɗauki fansa ko ta kai ƙara ko ta je a bi mata kadin haƙƙinta, amma ta yi haƙuri, ta shanye, ta mantar, ta yi kamar ba a yi ba. To wannan ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na mata alƙawarin gida a tsakiyar aljanna. Isa Khalifa Umar bin Abdul Aziz, khalifa da duk wanda zai bada magana akan shugabanci a musulunci sai ya kawo shugabancin Umar bin Abdul Aziz, saboda irin adalcin da yi. Umar bin Abdul Aziz an yi sallan isha a masallaci ya tashi zai fita wani yana kwance sai ya taka masa kafa bai sani ba wannan mutumin yana dagowa ya kalli shugaban kasa ya ce kai a anta majnun so kai mahaukaci ne da Allah kana ganin mutum ka taka mutum mahaukaci ne kai sai je ya kalle shi ya ce la ni ba mahaukaci bane sai fadawa suka yunkura yan kanzagi da shan miya za a daga shi ya ce a me za ku mishi kun ga ya buge ni ne tambaya ta yi ya ce ni mahaukaci ne ni kuma na ba shi amsa na ce a to me ne ya ce ya tambaye ni da baki na ba shi amsa da baki shikenan hankali a kwance yanzu shi wanda aka taka shi da shi wanda ya taka din shi khalifa Umar ibn Abdul Aziz kowane ne aka yi masa wannan ka taka mutum bisa kuskure Allah ma baya kama mutum da laifin kuskure illa iyaka a ka'ida ita ce ko kuskure kai in ka taba haƙin wani to zaka biya amma in haƙin Allah ne Allah ya yafe Allah ya yafe bisa kuskure kana dauke da abu kana waina shi sai ka wullashe ka fasa mutum glass din mota to zaka biya shi glass din sa baka da laifi amma zaka biya wannan ita ce ka'ida shi sai aka ce an yi kisan kuskure ma za a biya mi za a biya diya za kuma a yi kafara wannan ita ce ka'ida amma in ya zamto haƙi ne na Allah to shi Allah ya yafi to yanzu ya taka shi amma koya ne dai ka yi ma mutum abu bisa kuskure da ya dago ya ce kai mahaukaci ne da zafi balle shugaban ƙasa a yi mishi wannan amma ya jure ya matse ya shanye ya ce a ni ba mahaukaci ba ne shikenan an gama maganar hannun da za ki ɗebo fararen hijabinki ki fito motar gwamna ta zo wucewa yanda aka yi ruwa da cakwabin ne feshe ki da shi su wuce Allah ya san mai a zuciya sai dai a zuciya Allah ya san sai dai a zuciya idan motar ɗan talakawa ne ko ya wuce wani zai masa daƙuwa haka amma motar gwamna ba za a mata daƙuwa ba za a yi ba sai dai a yi Allah ya isa shi ɗin ma dai a zuciya Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu dace za mu tsaya akan wannan hadisin insha Allah ta'ala kafin mu rufe akwai abin da ya kamata mu yi tsokaci a kai bisa ga abin da ya faru da ƴan uwanmu mutanen Maiduguri na ambaliyar ruwa da ya afka musu ya shanye kusan ya mamaye kashi 95 na garin gaba ɗaya wannan abu ne wanda yake da taba zuciya kwarai da gaske kamar yadda muke gani a gidaje wanda suke da tsayi wajen gini wasu ma gidajen sama ma iya abin da ake gani shine kan kwanon gidan saboda yadda ruwan yayi yawa a inda yake da sauki shine inda za ka ga mutane a ciki ana ganin kawunansu to wannan inda yake da sauki kenan ga dattawa ga mata ga yara to saboda haka wannan abu ne da yake da taba zuciya kwarai abu ne wanda yake da taba zuciya kuma yana ƙara nuna mana ƙarfin ikon Allah kamar yadda Allah yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan rundunar Ubangiji in ba shi ba ruwan da kullum muke nema mu sha muke neman a yi ruwa saboda mu yi shuka a yi kaza mu yi gini da shi a yi duk abin da za a yi da shi amma Allah yana iya canza shi ya sauya shi ya koma azaba ma mutane wannan duka yana cikin iko na Allah saboda haka lallai daga cikin ƴan uwantakan da za mu nuna musu akwai sanya su cikin addu'a a duk inda muke addu'o'i inda muka yi karatu inda muke sallan dare masu azumin litinin da alhamis da sauran ayyuka na ibada karatun alkur'ani mu yi musu addu'a da fatan Allah ya takaita musu wannan masifa amin yi musu addu'a da fatar wannan abun da ya same su Allah ya sa ya takaita Allah ya tsaida shi a haka Allah ya tsaida shi a haka ya kawo musu mafita waɗanda suka rasa rayukan su a cikin su Allah ya ba su daraja ta shahada Allah ya ba su darajar shahada abinda aka rasa na dukiyoyi Allah ya mayar musu da wanda ya fi shi alkhairi Allah ya mayar musu da mafi alkhairi bayan kuma mun sanya su cikin addu'a sai kuma mu tallafa musu da kuma mu ma abinda Allah ya azulta mu da shi yana da kyau mu taimaka musu kwarai da gaske saboda suna da tsananin bukatun taimako. A daidai lokacin da mutum ke cikin musiba mai tsanani, in yayi addu'a Allah yana karba kai tsaye. Daka in mun zama cikin silan da zamu sanya su farin ciki suna cikin wannan musibar, to lallai babu shakka Allah subhanahu wata'ala zai amsa dukkanin addu'an da suka yi. So bisa ga wannan muna da tsari na taimaka musu da kuma taimakon da za a kai musu, wanda mun yi kokari a kowace jiha daga cikin jihohinmu na arewa mu samu amintattu wanda za su zama su ne kwamiti wanda za su dinga karban taimako. Idan an gama za a haɗa duka na jihohin a ƙarƙashin collection center guda ɗaya a tattara a kai musu a je a tallafa musu da shi. So saboda haka duk inda muka samu taron mutane muna tallata musu wannan taimako, kuma alhamdulillahi mutane suna amsa kira ana taimakawa. Don haka ana buƙatar taimakawa ta hanyar abubuwa da yawa. Na farko wanda suke da dama na kuɗi, na biyu wanda suke da dama na kayan abinci, wannan kuɗin kuma bayi kaɗan, naira 100 ne, 50 ne, 200, 500, 1000 ne, har zuwa sama zuwa abin da ya sauka. Kayan abinci bayi kaɗan, ledan taliya ɗaya, ledan makaroni ɗaya, ledan kuskus ne, magi ne guda nawa, manja ne, na sachet ne ko na gwangwami ko na menene, ana buƙatar taimakawa da shi. Biredi ne shi ko ma dai menene. Sannan na uku wanda shine abinda da yawan mu muke da iko akan shine kayan sawa, shine tufafi. Wannan tufafin tun daga kan tufafin maza manya, jamfa, riga da wando, ko kananan kaya, riga da t-shirt da wando, tufafin mata na kananan yara, hijabi, takalmi, dan kwali, da duk abinda Allah madaukakin sarki ya azurta mu da shi. To akalla dai mafiya yawan mutane zaka samu mutum na da tufafi daga 10 zuwa sama. To inda zamu hada kai dukkaninmu da muke zaune a sauran garuruwa, kowa a cikin kayansa guda 10 ya dauko guda ɗaya kacal, set ɗaya kacal, namiji ya dauko riga da wando set ɗaya, mace ta dauko riga da zani ko da sket ɗinta ko dogon riga da hijabi ko takalmi set ɗaya kacal a cikin guda 10 a har hada, sai mun ga mun tada abu na taimako mai tarin yawa. To saboda haka ina mai ƙara ƙarfafa mana da wannan taimako ɗin. To kusan a nan garin Bauchi wanda aka ɗaura ma wannan nauyin shine ni. Don haka wannan taimako kofanta tana buɗe daga yanzu har illa masha Allah musamman zuwa ranar Asabar. Don haka tunda daga wannan lokaci watakila haɗuwanmu da wasu zai yi wahala, so yanda zai sauƙaƙa mana hanya ita ce ga waɗanda suke zuwa makaranta can Malam Goje, da ma waɗanda ba sa zuwa suna iya haɗawa a wajensu. Idan Allah ya kai mu ranar Asabar, idan an haɗa shi gaba ɗaya, sai a neme ni a waya insha Allah ta'ala, ko ni ko wani za mu zo mu karɓa mu je mu harada insha Allah. Haka duk abin da ake da shi na kuɗi da kayan abinci da kayan sawa da komai da komai. Yawa, wannan tufafin kuma abinda za mu yi shine mu sani za mu ba mu Allah ne. So in mun je ba da kaya, ba a ce ki tafi wanda a cikin kayan sawanki daga shi an je ZN ba, wato can ƙasan akwati na zuwa biki ba shi ba, ba a ce kuma na can ƙasa wanda saura kwana biyu a mai da shi tsumma ba, ba wannan ba, wanda yake tsaka-tsaki wanda mutum zai iya sanyawa a jikinsa ya fita ya yi yawo ba tare da yana jin kaskanci ba. Sannan shi ma in an bashi zai karɓa ba tare da ya ji an wulakanta shi ba. Tunda ga kayan yara maza da mata, kayan manya maza da mata, masu yara samari a gida da 'yan mata masu mazaje, masu ƙananan yara a gida a dudduba a ciki, a har hada ko yaro ɗan shekara nawa ne a can za a samu wanda yake daidai da shi. Saboda haka mu taimaka mu har hada abinda ya sauka insha Allah ta'ala. In mun gama haradawa kuma za a je a kai musu can in Allah ya so ya yadda. Allah ya bamu ikon taimakawa. Haka za a iya hada guduma a samu wata guda ɗaya wanda za ta harada gaba ɗaya. Idan an gama kuma sai a neme ni a waya insha Allah ta'ala, za mu zo mu karba mu je mu hada in Allah ya yadda. Allah ta'ala ya samu dace. Sannan kuma daga ƙarshe ga waɗanda suke da daman gudumawa a yanzu na na faka faka shine insha Allah ta'ala a yanzu nan daga nan zan wuce tashani zan je in sai bread iya gurgurdan abin da ya samu na kudi a sanya musu a mota a fara isa da shi insha Allah ta'ala daga wanda suke da guduma wanda za su iya bayarwa tun daga yanzu wanda za a hada a je a sayi wannan abin da za a sayi musu bread da masa a je a kai musu lalle lalle a taimaka musu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa Allah ya fitar da su daga wannan yanayi da suke ciki muwa kuma Allah ya takaita mu Allah ya takaita mana Allah ya tsare mu ya kare mu Allah ya mana albarka ya musu albarka baki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.